Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 5 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake nada kusan dukkanin jami'an da suka yi masa aiki a gida da fadar gwamnati a wa'adi na farko. Sannan za ku ji cewa alƙalan kotun koli na Najeriya 5 ne daga cikin 7 suka tabbatar da nasarar gwamnan jihar Osun Adeboyega Oyetola na jam'iyyar APC. Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko da ɗaya wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba yiwuwar yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa don ƙara tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a jerin tambayoyin da za a yi ma 'yan ƙasa lokacin ƙidaya da za a yi a Amurka, yayin da wa'adin da kotun koli ta baiwa gwamnatinsa yake neman ƙarewa. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa muna aiki akan abubuwa da dama, ciki har da amfani da ikon shugaban ƙasa na ƙashin kansa. Sai dai shugaban ya bar kofa a buɗe don saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba zuwa wani lokaci da bai bayyana ba. Amma saka tambayar ta janyo ana ƙalubalantarsa, inda zai iya kawo cikas wajen ƙidayar al'ummomin da ba su da rinjaye a ƙidayar yawan jama'ar. Sannan ya ƙara da cewa za mu iya fara buga takardun ƙidayar yanzu, kuma yana iya zama mu gyara bayan mun samu hukunci da muke tsammani. Shugaba Trump ya ƙara da cewa yana da hanyoyi 4 ko 5 da gwamnatinsa za ta saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a takardun ƙidayar da za a yi. An cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragaman mulkin ƙasar Sudan da tawagar masu neman a maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya. Yarjejeniyar da aka cimma ita ce za a raba mukamai a lokacin mika mulki ga farar hula don samar da gwamnati mai cin gashin kanta ƙarƙashin jagorancin Prime Minister. A yau Juma'a manzo na musamman na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka Muhammad El Hassan Labad ya shaidawa manema labarai cewa ɓangarorin biyu sun cimma matsaya don samar da gwamnatin haɗin kai wadda za a dinga karɓa-karɓa tsakanin sojoji da farar hula na tsawon shekaru 3 ko fiye da haka kaɗan. Labat ya ƙara da cewa an kuma amince a baiwa sojoji kujeru 5, sai farar hula su ma kujeru 5, kana da ƙarin wata kujera ɗaya ga wani tsohon soja a gwamnatin haɗakar. Yarjejeniyar ta samu nasara ne bayan kwashe kwanaki 2 da aka yi ana tattaunawa mai zafi a birnin Khartoum. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu, wasu 3 sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nitse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun Tunisia a cewar dogarawan teku. Jirgin ya nutse ne a tekun Mediterranean kwanaki 2 da suka gabata 'yan sa'o'i bayan da suka taso daga garin Zuwara na ƙasar Libya. Wani masunci ne ya gano mutane 4 kan wasu katakai a kan ruwa, ya kuma shaidawa hukumomi daya daga cikin mutanen hudu da suka tsira daga bisani ya rasa asibiti. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce jirgin yana dauke da mutane masu yawan gaske, sai dai kiran waya na gaggawa domin neman taimako bai samu nasara ba, saboda wanda ya kira ya kasa fadawa ma'aikatan ceton inda jirgin nasu yake. ‘Yan sanda a yankin Gibraltar, mallakin kasar Burtaniya, sun kama wani tankin mai mallakin kasar Iran, wanda ake kyauta zaton yana dauke da danyen mai daga kasar Siriya, wanda hakan ya saba ma takunkumin da tarayyar Turai ta kakaba mata. Wannan ne karan farko da wata kasa ta tarayyar Turai ta dau wani mashahurin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin. Hukumomin Gibraltar tare da taimakon sojojin ruwan Burtaniya sun kama jirgin ruwan mai suna Gerswan da safiyar jiya Alhamis a wani sashi na tekun Baharum, inda Burtaniya da Spain kowacce ke ikirarin nata ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. To a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya sake nada kusan dukkanin jami'an da suka yi masa aiki a gida da fadar gwamnati a wa'adi na farko, waɗanda baya buƙatar amincewar majalisa. A cikin waɗanda ya nada har da Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikatan fadar gwamnati, da Mr. Boss Mustafa, sakataren gwamnatin tarayya. Wakilin muryar Amurka daga Abuja, wakilin muryar Amurka daga Abuja Umar Faruk Musa ya karko mana da karin bayani.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake nada wasu kusoshin gwamnatinsa, musamman waɗanda ke aiki kusa-kusa da shi a gida, wanda suka hada da Muhammad Sarki Abba da Yusha Udarazo da Dr. Suhaibu Sanusi, Ambassador Lawan Kazaure da Sabiu Yusuf, Salihu Guda, Ahmed Muhammad Mayo da dai sauransu. Amma gaba-gaba a jerin waɗanda shugaban ya nada su ne Malam Abba Kyari, wanda shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnati, da kuma Mr. Boss Mustafa, sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya na kasar. Tun farko dai ƴan kasa da dama sun yi cece kuce dangane da ci gaba da aiki da Abba Kyari da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, har ma yi masa zanga-zanga aka yi a wasu lokuta. Amma duk da hakan, shugaban bai canza matsayi ko ra'ayinsa dangane da tabbatar da hakan ba. Dangane da haka ne na tuntuɓi Farfesa Jibril Ibrahim, babban daraktan kungiyar Girka da Ra'ayin Demokradiya a Najeriya, kuma dan kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama, musamman magana yaƙi da cin hanci da rashawa, domin in ji ra'ayinsa dangane da wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka.
Za ka iya tunawa da ban kwana da ministoci, furucin da ya shi ne duk wanda ya sa aiki sun yi aikin nan yadda kamata, kuma ya ji daɗi da aikin da suka yi. To tunda shi a nashi ra'ayin ya ji daɗin aikinsu, ai ba mamaki in ya ce su ci gaba. Amma matsalan shi ne ba wai kowa yake ganin cewa gaskiya ne sun yi aiki yadda ya kamata, kuma sun nuna kwarewa a ayyukan da suka yi. Amma abin shi ne, tunda shi ne shugaba, kuma shi ne ke da iko ya nada mutane, to ya yi abin da ya ga ya kamata.
A fahimtar ka, ya 'yan Najeriya za su ɗauki wannan bayani na shugaba Buhari ganin cewar har zanga-zanga ai kwanan nan ana kyamata waɗansu mutanen da ke aiki kusa-kusa da shi, kamar su Malam Abba Kyari, inda masu faɗa a ji a ƙasa suna tur da Allah wadare da irin riƙon da irin waɗannan mutane suka yi wa aikin gwamnati?
Kasan yanzu shekara wajen uku kenan mutane da yawa suke cewa Abba Kyari kamar ya hana mutane su ba da shawara wanda ya kamata ga shugaban ƙasa, kuma suke nema a canza shi. Domin haka wannan ƙara nada shi da yi, mutane da yawa ba za su ji daɗi ba, ba shakka.
Farfesa Ibrahim Jibrin kenan na cibiyar wanda da demokradiyya a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Suleiman Ɗanzaki, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar motocin sufuri na Najeriya, ya bayyana min mamakinsa dangane da wannan nadin da shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara jaddadawa.
Ni na taɓa sani, na taɓa yi cewa mutum idan yana shugabanci bayan ya ɗauki rantsuwa, kuma wannan har yanzu ba a gyara wannan ba, kuma na ga ya fada a mutum zai yi abin da mafi rinjaye suke so ne ba abin da ranci yake so ba to idan an yi haka ina ganin jama'a za su tafi da bakin cikin abin da suka zata ya canza domin sun zaci za a yi musu adalci sun zaci kuma duk abin da ya taso za a duba a ga ra'ayin su mafi rinjaye to abin ba za mu iya cewa komai ba sai mu ce to Allah ya sa a gama lafiya.
Suleiman Danzaki kenan daya da cikin shugabannin kungiyar motocin sufuri na Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Da dukan alamu dai ƴan ƙasa da dama za su ci gaba da yin cece kuce dangane da wannan nadin saboda waɗansu daga cikin wanda aka ƙara nadawar mutane ne da ƴan ƙasar suka ta kalubalanta a lokuta daban-daban cewa bai dace a bar su suna taya shugaban ƙasa mulkin Najeriya ba. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A Najeriya alƙalan kotun ƙolu biyar ne cikin bakwai suka tabbatar da nasarar gwamnan jihar Osun Adeboyega Oyetola na jam'iyyar APC bayan zaben da ya gudana a ranar 28 ga watan Satumba na shekarar 2018. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da rahoton.
Gwamnan jihar Osun suka rika murna kenan a harabar kotun koli a daidai lokacin da alƙalai biyar cikin bakwai suka tabbatar da zaben Adeboyega Oyetola a matsayin zababben gwamnan jihar Osun a zaben da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumban bara. Dan takarar jam'iyyar PDP Sanata Ademola Adeleke ne ya daukaka ƙara zuwa kotun kolin inda ya kalubalanci nasarar abokin takarar tasa a hukuncin da kotun daukaka ƙara ta tabbatar wa Oyetola. Ga yadda lawyer Oyetola Biodun Layole ya bayyana ra'ayin su a game da hukuncin.
On our part, we are happy to thank God for this victory. Now the governor of our state can settle down to the serious business of government.
Layole yace muna murna kwarai da gaskiya ta bayyana a yau. Hada hannu da zababben gwamnatinmu da kufa wajen yi wa jihar mu Osun aiki domin jihar ta ci gaba. To shi ma lawyer Senator Ademola Adeleke SAOK yayi bayani yana cewa
our reaction is that there is nothing we can do about it. The action is final and binding, not because they are infallible, but this is the final decision you can get in the court of law in Nigeria.
SAOK yace wannan hukunci ya fito ne daga kotun koli kuma shine hukuncin da ya dace tunda kotun koli ita ce kotu ta ƙarshe a wannan ƙasa ta mu Najeriya domin waɗannan lauyoyi biyar sun yi aiki tukuru wajen tabbatar da gaskiya kuma mun yi na'am da wannan hukunci. To sai dai abin da ya dauki hankali a wannan hukunci shine alƙalai biyu da kuma Akas da Paul Galinje sun ce ba su amince da hukuncin ba domin a ganin su hukumar zabe ta tafka maguɗi a lokacin da aka yi zaben raba gardama a jihar Osun din. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. To yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Mugare gade mai gina la me mugon to gare gade mai gina la ni dai balona Allah sanci kallan tsoro na la me mugon to gare gade mai gina la ku gare gade mai gina la me mugon to gare gade mai gina la kai dai mai gina la me mugon ta to gajina dai dai kaurin ka wata ila fa kai ka fada mu gargade mai gina la 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 kai fo wanda yo mu Allah zanci ya kwabe mai gina la mu gargade mai gina la kai yan uwa mu sa
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
to yanzu mun sami kira daga jihar Kwara assalamu alaikum da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina Sokoto Nigeria mai blouse kala kala daga nan Kwara a Nigeria to ina kira musamman ma ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Sokoto da su kai mana dauke musamman ma a jihar Sokoto da gaskiya a halin yanzu matsalar tsaro to ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kutan da akwai karamar hukuma da ba amma kusan abin yawa kusan kananan hukumomi kusan bakwai wanda akwai yanzu karamar hukuma ta birni da gwaran yau da waya a ce an yi sati guda ba a soke ba a samu wasu mutane wanda yankin nakin suka doke ba to kaga wannan abu ce kuma akwai wata hanya wadda ta tashi daga manno na zuwa hanyar isa yanzu hanyar ta zama tarko ta waɗannan mutane na yankin nakin ba ta biyowa da haka muna kira gwamnatin tarayya da Allah ta kawo mana dauke da kuma gwamnatin jihar Sokoto don Allah a kawo mana ƙarshen wannan matsaloli da suke faruwa a wannan jihar ta mutu Sokoto muna fatan Allah ya kawo zama lafiya a wannan jihar ta mutu Sokoto da sauran jihohin Najeriya da kuma ƙasa baki ɗaya da ƙasashenmu na Afirka mai magana Bello Garba daga nan Kwara a Najeriya na gode BOA
to mun gode Malam Bello yanzu kuma mun samu kira daga jihar Taraba da wa muke magana
kuna magana da
to na kiranmu na jihar Taraba ya tatsi kada ku manta masu sauraro ya kofa a bude take za ku kira ku bayyana duk ra'ayinku akan duk wani abu da ya sha muku kai to yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna da wa muke magana
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam muna jinka da wa muke magana
ina Alhaji Musa Garo ne radio da rako da kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa Garo muna jinka
to alhamdulillah ina da guda biyu a gurguje na farko dai muna kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari baba Buhari ya kamata magana tsaron nan fa ya kamata a tabbatar da wanda za a ba ministan tsaro da jintacce ne wanda ya san aikin shi magana tabo da irin kamakaman mutanen da ake da a sace mutum can kaji can an tauce mutum can yanzu abu ma ya zama ruwan dare kana gida da ka fito kofar gida ta ga an zo an tafke ka abu na biyu kuma shine na karshe wanda nake kira ga gabanan Garba Shehu ya ba shugaban kasa shawara domin ya san darajar media kamar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya magana cewa duk wanda ya taimake shi a wannan karo na biyu su ma na taimake shi to dan haka mu ba dan media da muka taimaka ba haro dan tallata yi to malam Garba Shehu ya kamata a san abin yi kace ne muku fata alkari Alhaji Musa Garo ya tashi lafiya na gode
to mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba da wa muke magana
kuna magana da Dauda Wuri a Dimani dan sarkin cin kai
to Dauda muna jinka
da mu mun samu matsala a gargarmin hukumar takun yanzu daga takun daga nan takun zuwa ukari na gagara mu bi muna roƙon shugaba Buhari ya doka mana mataki akan abin da yake faruwa a yankin mu gaba daya don ba mu ba kwanciyar hankali yankin nasu sun samu a gaba ga matsalolin da ke tafiya da mu ka fita neman abinci a sauke ga cana neman miliyon daya miliyon dubu miliyon kaza ba hali ka fitar da wani abu saboda haka muna roƙon Muhammadu Buhari don Allah don Annabi ya doka mana mataki akan wani abubuwan da yake tafiya da mu a huta gajiya Dauda Wuni da Adi Malik dan sarkin cin kai daga jihar Taraba garin hukumar Tagu
to Malam Dauda mun gode da fatan sun ji wannan kira naka kada ku manta masu sauraro ya kofa a bude take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku akan duk batutuwan da suka sha muku kai
nagode
salamu alaikum da muke magana to mun rasa wannan kira lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655 kada ku manta sai kun sa alamar ƙari a farko wato plus to assalamu alaikum da wa muke magana
da Usman Sabon Lai 7 ban ciya ba na shango ta Abuja
to Malam Usman ko za ka dan rage rediyon ka to muna jin ka
yawa dinda magana ta ga mu zuwa gidan Buhari
to
abubuwan abin da zai mana ya tofuta abin da mana kware da gaske mun ji daɗi amma muna son da Allah ya sa taimaka mana mutum na kawa tun da ake kuwa taimaka mana zai taimaka mana shi ma ya sa taimaka mana mutum na kawa Allah inda ake za a sa a fara su daga muwa ya sa ya sa ya Hello?
Hello, muna jin kamalan Usman.
Yawa, shi ne amma ka ga ba na gode Allah saka ran ji.
To, mun gode Malam Usman. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Adamawa. Da wa muke magana?
Daga mu. Atiku ne Vice Chairman NURPW Mobilon Joni.
To, Atiku Vice Chairman muna jin ka.
To, ina bayani na dai batun maganan shugabanci ne na kasa. Hello?
Hello, muna jin ka.
To. Batun maganan zabe mu ne. Na yi ne wanda aka yi din nan. Kwanan nan za a rantsar da shugabannin mu, muna musu fatan alheri. Wa muna fata.
To, mun gode Malam Atiku Vice Chairman. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Da Adamawa. Arziki a Kano. Diga Tokyo local government Adamawa.
To muna jin ka daga jihar Adamawa.
Arziki a Kano. Raina zuwa ga nuna fintiri. Abubuwan da yana fintiri kai daidai. Lallai fintiri ne daga siyasa a fintiri ne daga mutanen Adamawa sosai. A bana lafiya.
To mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi. Da wa muke magana?
To kuna magana da Malam Lakani daga Azare Dawar Makau.
To muna jin ka.
Yawwa, to ni dai ina fatan alheri a Janar Muhammadu Buhari game da ministocin da zai nada ya duba mutanen da suka cancanta wanda suke wa jam'iyya ta wainiya wanda aka watsar da su tun da da. Yawwa, saboda haka ina muku fatan alheri. Tashi lafiya.
To mun
Malam Lakani daga Azare Dawar Makau.
To mun gode Malam Lakani. Yanzu kuma mun ƙara samun kira wani kiran daga jihar Bauchi. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sashen Hausa na murya Amurka mai magana Samaila Isfawa kafin mata ki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Samaila.
Yau Juma'a dai muna godiya ma Allah subhanahu wata'ala da kuma mi ka godiya mu matsabin gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ya bamu sakataren gwamnatin jihar Bauchi. Muna masa godiya, muna masa munna da fatan Ubangiji wannan gwamnati Allah ya dafa musu, Allah ya tsaya musu, Allah karka fasu da iyawansu, Allah ka taimake su. Mai magana Sama'ila Isfawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Sama'ila. Yanzu mun sami kira daga jihar Gombe. Da wa muke magana?
Na rabi a Google Bajoga wanda zai.
To ya haya Google Bajoga, muna jin ka.
Ni ra'ayina kan shugabanni da shugaban kasa, ni ra'ayina Allah ka masu bin miji gaskiya ne ba masu bata ki bane. Rabba ki yane kan wancan karon ma na azu mutane suna kokan su Allah ya sai su gamanta gaskiya ai gaskiya so zai mu samu zaman lafiya kasan mu.
To mun gode Yahaya Google Bajoga. Masu saurare kada ku manta lambar da za ku kira ita ce 2025 2025 2655. Kada a manta a sa alamar ƙari wato plus. To assalamu alaikum, mun samu wani kira. Da wa muke magana?
Daga Tsanaki mai kankan Sami Naka.
To Alhaji mai kankan, muna jin ka.
Ina murna da shugaban kasa da wannan boss Mustafa da sauran magabatai da suke da kusa da shi. Allah ya saka da alkhairi.
To Alhaji mai kankan, muna jin ka.
Yo, muna jin
ka. Eh, muna jin ka. Mun samu daga jihar Plateau. Da wa muke magana?
Chairman daga Germai. Wallahi damuwan da zan koka akan magana hanyar lafiya. A taimaka gwamnati, ka taimaka mana kaman ba gwamnati a lafiya. Ranar Lahadi ya wuce, wallahi sati biyu kenan. Yaran mu sun yi lodin awaki daga Germai za su je Onitsha. Yara biyu aka kwantar da su, an mutu fashi, an yi komai. Yaro yake wai wai zai sha jini, wallahi wai yake zai sha jini. Haka ya taɓa mu yaron mu wuka. fuli da fuli wallahi hanyar lafiyar baya buwa yanzu yan kunnun a kullun hesin gosulo saboda Allah a kai akwai gwamnati a kasar nan a Najeriya haba a kama kama na mana a kama kama na don Allah shugaban kasa ya duba wannan ya duba wannan al'amari gwamnati lafiya ya kama kama na ya sa security a hanyar nan don Allah.
To madalla Malam Inusa da fatan sun ji wannan kira naka. Mun zo mun sami kira daga jihar Gombe. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Babaji mai fata farin da ramar kuma ya marta zai local government.
To Malam Babaji muna jin ka.
Eh buta ganin ne jiwa ce wanda ta da ya ba da yimi da wayannan mutanen. Ubangiji mu Allah sa dai Allah ya taimaka kuma ya ba su ikon alƙawari. Allah kuma ya taimaka.
To mun gode Malam Babaji. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku. Muna godiya, sai kuma gobe wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 4:56 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Lokacin kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru ta samu tsallakawa zagaye na biyu bayan ta yi kunnen doki da kasar Benin, inda ta samu maki 5 da jikin goshi. Amma inda Mutubu Lions din a yanzu za su kara ne da club din kwallon kafa ta kasar tarayyar Najeriya, inda manyan kasashen a fagen kwallon kafa a nahiyar Afirka za su fafata tsakanin su gobe Asabar da misalin karfe 5 na yammaci, domin ganin wanda zai samu zuwa zagaye na gaba a wannan shekarar ta bana. Kasashen nahiyar Afirka wanda suka halarci gasar cin kofin zakarun na nahiyar Afirka su 24 ne, ba kamar yanda aka saba gudanarwa ba, anda kula-kula 16 ne a wancan lokacin suke fafatawa a nahiyar ta Afirka. Kasar Kamaru da ita ce har yanzu zakarar ta nahiyar Afirka kafin a samu club din da zai karbi wannan kofin a hannunta. Ko da yake masu magana dai suna cewa ba a samu macituwa ba sai niyya ta kare. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a takaice.
A yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba yuwuwar ya amfani da ikonsa na shugaban kasa don ƙara tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a jerin tambayoyin da za a yi wa 'yan ƙasar lokacin ƙidaya da za a yi a Amurka, yayin da wa'adin da kotun koli ta baiwa gwamnatinsa yake neman ƙarewa. An cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragaman mulkin kasar Sudan da tawagar masu neman a maida kasar bisa tafarkin demokuraɗiyya. Yarjejeniyar da aka cimma ita ce za a raba mukamai a lokacin mika mulki ga farar hula don samar da gwamnati mai cin gashin kanta ƙarƙashin jagorancin Prime Minister. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu, wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nitse kwanaki 2 da suka gabata a gabar tekun Tunisia a cewar dogarawan teku.
To masu sauraro, baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murnar sashen Hausa ga iyalan Alhaji Garba Suleiman, ma dawakin Samunaka da na Alhaji Lawal Musa Jam'iyya, na ɗaurin auren 'ya'yansu Abdulmalik Garba da amaryarsa Zahra Lawal, wanda za a yi gobe idan Allah ya kai mu a masallacin Umar bin Khattab da ke layin Maji a Tudun Wada, Zaria, da misalin ƙarfe 10:11 na safe. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lagos Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Dave Magnus, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.